al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe bodar ƙasar ta Nijar tare da janye takunkumin da aka kakaba wa ƙasar ta Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekara. Takunkumin tare da rufe bodar ta Nijar dai da ƙungiyar ECOWAS ta sanya wa ƙasar ya jefa dubban 'yan ƙasashen guda biyu cikin yanayi na takura, tare da ƙara durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen guda biyu. Malam Mamman Iro shi ne sakataren mulki na ƙungiyar 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a Najeriya, ya ce ya zuwa yanzu fa lamarin tura ta kai bangu, a saboda haka ya buƙaci da a samu maslaha.
Su shugabanni na soji ya kamata su duba halin da ƙasa take ciki, su duba al'umma, su duba dukiyoyin al'umma, kuma su dubi Nijar ita ma a matsayin ƙasa, saboda su ba da haɗin kai ga wannan shawarwari, musamman ma ta ƙungiyar mu ta cikin gida ita ECOWAS, domin a samu maslaha a cikin lokaci.
To, Alhaji Ɗanlada Aliyu shi ne shugaban ƙungiyar 'yan ƙasar Nijar mazauna jihar Naija, ya yi kira ne ga shugaban mulkin soja na ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wato General Abdurrahman Tchiani, da ya yi wa Allah ya sassauta domin a cimma maslaha.
Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa. Shi yasa muke kira shugaban ƙasa na mulkin soja Tchiani ya sassauta, ya kuwa sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta.
To, lamarin takunkumin dai ya shafi sha'anin ƙananan 'yan kasuwa musamman a arewacin Najeriya. Akan haka ne ma shugaban ƙungiyar 'yan asalin jihar Kebbi da ke zaune a nan jihar Naija, Alhaji Hassan Usman Shiroro, ya ce kawowa yanzu fa jama'a na cikin wani hali, a saboda haka ya kamata a tausaya wa na ƙasa.
Musamman mu mutanen jihar Kebbi, a zahiri mutanen mu ƙananan 'yan kasuwa da manyan 'yan kasuwa suna wahala. Da in an tashi ana zuwa daga Ilele za a shiga Nijar a sayo wake, a sayo shinkafa da sauransu, a shigo da su. To, yanzu nan waɗanda suka sayo ma da yawa motoci suna nan tsaitsaye a layi, a hana a shigo da wannan abu.
To, mai sharhi akan lamuran yau da kullum a Najeriya, Alhaji Muhammadu Awaisu Giwa Kuta, ya ce wannan hali da aka shiga yana da matuƙar tayar da hankali, a saboda haka ya kamata a dubi ɓangarorin guda biyu, wato ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya.
Abin da ya kamata don a tabbatar cewa an zo na lafiya da juna, ita Nijar ta san cewar ba ta da uba wanda ya wuce Najeriya, kuma ita Nijar ta san cewar duk abubuwan da take ganin cewar an musguna mata, ko kuma Najeriya ne ta sa ana musguna mata, ba Najeriya gwamnati ba ne.
Fata dai gano bakin zaren ta yadda al'ummar ƙasashen guda biyu za su samu sa'ida. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.